العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام
عليكم دكا يبودا بوديا سنتبتا الله سبحانه وتعالى وانا تكين ايقوان سقومي كي قدانا منا كارا بوديا قريشي الى يوم تائسو ونرانا تجمعا كموة تكي قوم شاهد قوانا وطا رمضان شكرا بيبودا ندلوهدو لأربعين دشدبان هجر ومعزو الله صلى الله عليه وآله وسلم wanda har ido shine daidai da goma sha huɗu ga watan Maris shekara ta 2025 miladiya cikin yardar Allah mun saki haduwa a wannan dikirin da albarka a masallaci na masjidin sunna a nan titin Sardauna cikin garin Azare jihar Bauchi ci gaba da jin fassara na ma'anonin ayoyin alqur'ani mai girma farkon abin da ya sawwaka منا كراتو تكرد الأزهان إلى معاني القرآن نعشى كوك المحمد رحمه الله منا رقم الله سبحانه وتعالى منا موافقة منا كراتو تكرد سورة الحجرات من سيا آية تتيع زام تاش آية تبيو إن شاء الله قبانا مو فارا كراتو أقول ستنبيوي قدابيو وأنت زام كرمتا إن شاء الله wannan tambaya ta farko tana cewa menene hukuncin namijin da ya ajiye matarsa shekara guda bai neme ta ba kuma ana cikin haka sai ya sake ta menene hukuncin iddarta to ba al'akari da abin da ya faru na kin kula ta da yayi duk da cewa shari'a ba ta yadda da haka ba ya zalunce ta domin lokacin da mutum ya kiyawa matarsa to ana yanka masa iya wata hudu ne kawai shine ake daukar sa a matsayin ila'i aka samu mudda din sa shine wata hudu wata hudun nan dole ne zabi ɗayan biyu shari'a ce amma take da daman yin wannan ba waliye ba ba ita matar ba ko wani wanta balle bakwanta duk ba su ne masu yi ba shari'a ce take yi فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن أزموا الطلاق فإن الله سميع عليم تو wannan zabi biyu kawai aka bayar wato in har mutum ya kaurace wa matarsa ta kai kara cewa ya ki kula ta to alƙali sai ya ɗeba masa wata hudu to daga nan zuwa wata hudu ki zo ki ba mu labari in wata hudu ya cika daidai in ya koma to shikenan in bai koma ba to za a tilasta shi ne yayi saki kaga ba a yi dogon zango ba shari'a ta yi tanada amma wannan ga wanda ya ta ɗaukaka ƙara ko waliyinta ya ɗaukaka ƙara a madadinta amma idan har ta haƙura tsawon shekara guda baya kula ta kuma da ake shekara gudan sai ya sake ta to yanzu abin da ake la'akari da shi dole hukuncin nan ne wanda Allah ya faɗa a cikin suratul baqara har ilau والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء hukunci da ya haukanta ba za a yi la'akari da kiyo da ya mata na tsawon shekara guda a baya ba Allahumma illa yanzu dole sai ta fuskanci wannan tsarki guda uku din al'ada ta zo ta yi tsarki al'ada ta zo ta yi tsarki al'ada ta zo tana yin tsarki ta kammala iddarta sai kuma ta je ta yi aure wallahu ta'ala a'lam wajibi ne ku mazaje ku ji tsoron Allah game da mata tambaya ta biyu ita kuma ita ma daga mace ne tana magana ta ce tana da cikin wata biyar sai mijinta ya maida ta gidansu kuma ta zauna a gidansu har ta haihu daga baya kuma sai auren ya mutu. To wai shine aka ce mata wai bata da idda tunda bata tare da shi tun lokacin da take da ciki, shine take son a yi mata bayani akan sai ta yi jini uku ne ko ko me yake akan ta. To ba ita ma hukuncin nata irin wancan ne, wato ana la'akari da lokacin da sakin ya faru ne, hukunci yana tasiri ne lokacin da sakin ya faru sau da yawa. Ita ma wannan yanayi zai tasiri ne lokacin sakin ya faru. Ai tana nan a matsayin matarsa tun tana da ciki na wata uku ta je gidansu, a ciki wata biyar ta je gidansu ta zauna, wala Allah ta yi wata hudu kenan, wala Allah ƙasa da haka, wala Allah sama da haka kaɗan, kana kuma sai ta haihu, kuma ta ɗauki wani mudda ba ta ambaci muddar ba, ko yaya muddan ma take matuƙar babu wata mu'amala ma ko da ba wata mu'amala da ta samu a tsakaninsu, kuma sannan sai aukar da saki. To ita ma yanzu hukuncinta yana nan ne a mata wadda aka sake ta kuma ba ta da ciki, don haka ita ma za ta zauna ne sai ta yi wannan salatar ta da Qur'ani ya ambata. Inda misali a ce ya sake ta lokacin da take da ciki ne, yana sakinta a yanzu da ya fita masallaci kafin ya dawo sai ya samu ta haihu, to ta gama idda. Wa ulatul ahmali ajruhunna an yada'na hamlahu. Amma a wannan yanayi kada wani ya gaya mata cewa wai ta yi dogon zango a gida, don haka kuma har ma da ciki kuma ta haife cikin, cewa ba ta a'a akwai idda a kanta sai ta yi wannan salasatul qurufi, dole ne yana kanta. Allah Ubangiji ya samu dace. Wannan dai duk muna ƙara jan hankalin mazaje su ji tsoron Allah game da haƙƙoƙin matansu, kada dan mata suna ƙarƙashinsu, su ne suka mallaki saki, su suka mallaki tasarrufi, kuma su riƙa amfani da wannan damar don cutar da bayin Allah. Lalle in suka cutar da bayin Allah matansu a irin wannan yanayi wanda babu haƙƙi, to tabbas Allah subhanahu wataala zai bukadinsu a ƙiyama, ko da kuma a bukadinsu a nan duniya ba. Allah ya shirar da mu. أعلم بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم.
Allah ta'ala ya ce bayan aya ta farko, Allah maɗaukaki ya ambaci haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala da na manzansa, kada a sha gabansu a cikin wani al'amari na shari'a, kada a yi zarɓaɓiya a tsaya bayan Allah da manzansa, ma'ana kada a rigayi hukuncinsu a tsaya bayan hukunci da suka yi na umarni ko na hani. Sai kuma Allah ta'ala ya ambaci haƙƙi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam khassa, dangane da mu'amalar da za a yi da shi manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam idan ana magana da shi. Ya ayyuhallazina amanu, ya ku waɗanda sun kai imani, la tarfa'u aswatakum, kada ku ɗaga sautukanku idza nataqatum a lokacin da kuke furuci kuna magana ga annabi kai tsaye mubasharatan kar ku daga saututtukan ku fauka sautin nabi sama da sautin annabi sallallahu alaihi wasallam wato idan kana magana da annabi aka hana mu'minai kada sautin su ya dagu sama da na annabi kamar yadda ake umarni dangane da mahaifa annabi aka fara yin umarni ake yi masa wannan haƙi ai Allah madaukaki ya ambata dangane da mahaifa wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tarhamhuma wa qul lahumā qawlan karima kage sai aka ce wa kullahuma qawlan karima in sake magana da mahaifa kai magana ta girmamawa da darajantawa kada ka musu tur kada ka daga sautin ka sama da nasu to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi aka fara ba wa wannan haƙin dukkan musulmi wajibi ne ya kiyaye sautin sa in yana magana da manzon rahama sallallahu alaihi wa alihi wasallam wala tajharu lahu bil qawli kada kuma idan zaku yi magana da annabi sallallahu alaihi wasallama ku ruka budewa muryarku kuna yin magana bakin ku a cike idza najaitumuhu wato idan kuna ganawa da annabi kar ku ruka bude bakin ku ka jahar ba'dikum li ba'din kamar yadda sashen ku yake bayyana magana ga sashi idan yana yi bal duna zalik in za ku magana da annabi ku sani ba kuna magana da wani bane kamar saula a yanzu kuna magana ne da manzon rahama sallallahu alaihi wasallam don haka magana ku da za ku yi masa kada ta zamanto daidai iri daya da maganar da kuke ma junan ku wajen daga sauti ijlalan lahu domin girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukaki yace an tahbata a'malukum ay don kada ayyukanku su lalace idan kun yi haka wa antum la tashkurun alhali wa kusali ba ay khashyata zalika dan tsoron kada ya lalata muku aiki kada ku daga sauti sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi rafi wal jahl wajen daga sauti ko kuma ku masa da babbar murya la'anna fihi mastighfafan bihi sallallahu alaihi wasallam domin idan za ku yi magana da annabi sai kuke magana da shi kamar yadda kuke da sauran jama'a kamar kun nakasa darajarsa ce wa kad yu'addi zalika ila al-kufr al-mukhbit lil amal wannan kuma zai iya kai ku zuwa ga kafirci wanda kafirci shine yake lalata ayyuka idan damma ilayhi qasd al-ihana matukar mutum ya tattara daga sautin da yawa annabi da nufin walakantawa wa adam al-mubalat ko kuma yin shi bai damu ba ko annabi ko ba annabi ba zai masa magana kawai yadda ya saba to kaga wannan akwai nakasa darajar annabi wanda yin hakan zai iya kaiwa mutum zuwa ga kafirci wanda yake bata aikin bawa to dan Allah subhanahu wataala ya hana a daga sautin annabi wato ya hana a daga sauti ga annabi sallallahu alaihi wasallam ana masa magana to yanzu kuma annabi baya nan ayan nan ta zan bata aiki kenan ayat tana aiki muhkama ce aikin ta yana nan mustamirun ila qiyamis sa'a duk wani musulmi dole ya kare wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan daraja idan zai magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu yaya zaka yi magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da kaje inda annabi yake wallaka daga sautin ka
na'am
lokacin da ake karanta kalamin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisansa ana darasi na hadisan annabi ko tamkar annabin ne yake furuci dan maganganun sa ne wakili yake fada to sai anan ma kada kai harbuwa a inda ake karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-qadi abubakar al-andalusi yana ambata cewa hurmatun nabi sallallahu alaihi wasallama mayitan ka hurmatihi hayya yace darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana mace yana kabarin sa darajar sa tana nan bata na kasa ba kamar darajar sa ne lokacin da yake rayi she saka a inda kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake a Madina jikin masallacin sa zaka ga an rubuta wannan aya a sama ita wannan aya ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi wala taj'al lahu bil qawl hazwa karshen aya dan a nuna maka cewa ayar har yanzu tana aiki manzon Allah yana kwance a kabarin sa in ka zo kada ka daga sautin ka kar ka bude bakin ka kana daga sauti kamar yadda kake ma sauran jama'a ko kamar yadda kake a wani waje ka sani yanzu kana wajen mai daraja ne Imam Malik ibn Anas rahimahullahu imam darul hijra yakan yi halka kala biyu akwai halka ilmiya inda yake tattauna masail akwai kuma halka wacce yake tattauna hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dukan su yana yi a masallacin annabi domin shi Imam Malik a zamaninsa yayi limanci a masallacin annabi shi yasa ake cewa Imam darul hijra kuma ya zama babban malamin ta duk lokacin da yake gida idan mutane suka zo suka taru a masallaci aka je aka gaya masa cewa almajirai sun taru sai ya tambaye su waɗanne masail ayu me kuke bukata kun taru ne ijtama'atu lil masail aw lil hadith idan suka ce masail ne sai fito yadda yake zai zo na musu darasi amma idan sun ce sun hallara ne domin hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to a dan shaurara masa sai ya aiko a masallaci a sanya turaren bakur turaren kuna da yake tashi a majalisa shi kuma sai ya je gida sai ya wanka sai ya dauko tufafinsa masu kyau sai ya sa akwai wata dardumarsa wanda baya fitowa da ita in zai darasin hadisan annabi sai ya zo da ita sai ya shimfida sai ya zauna a kai kuma idan yana magana sanyi-sanyi yake yi yadda mutane sai sun zo kusa da shi wannan duka yana yi na ijlalin linnabi sallallahu alaihi wasallam to ka kwatanta kai ka kwatanta kanka da yaya kake mu'amalantar hadisan annabi shin idan an karanta maka hadisan annabi kana karban su ne ma kai tsaye shin in an ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana rusuna kaji cewa yanzu an ambaci wani mai kima wanda ya kamata ka rusuna shin idan ka je ka inda ake karatun hadisan annabi halka ce rusuna kake ko ku hargowa kake yi ko ku kana zuwa majalisin da ake karatun hadisan annabi amma wayar ka ce a hannunka kana scrolling ana karanta cewa qala rasulullahi ke kuma kana scrolling a facebook haka kake yi in haka kake yi to ka sani akwai gyara cikin lamarin
Allah
baka girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda ubangijinka ya umarni ka girmama shi ba duk wani abu na annabi rusuna ake yi karam dauki karaman kwatance yanzu wanda duk kake girmamawa a duniya kawo shi a cikin zuciyarka duk wani wanda kake girmamawa a duniya kawo shi a cikin zuciyarka wani shugaba ne na mulki wani shugaba ne na sarauta wani mai attajiri ne mai gidanka wani wane ne mahaifinka ne a wani ne wanda ya maka goma ta arziki a rayuwa kake ganin ki kowaye da kake ganin kirmarsa da haibarsa da kwarjininsa a wajenka ka kaddara idan an gayyace ka wajensa ko kuma dan wakilinsa ya zo shi ya ce ga sako wani ya aiko wani irin nutsuwa kake da rusunawa in an gayyace ka in fadar mai martaba ne wani irin rusunawa kake yi in government house aka gayyace ka wace irin rusunawa ake aka ce to protocol ya zo ya ce excellency yana fitowa ya zaka yi kowa ya shiga hankalinsa nutsuwa na ai tas ai shi waya a kakkashe a saka aljo excellency zai fito to shin da excellency da manzon Allah waye fi daraja a wajenka to in ana batun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana son ba waye rusula matukan shi musulmi ne rashin yin haka yana nuna kenan baya darajar ta manzon Allah shi yasa Allah ya mana kashe da yace anta bata a amaluku don gudun in kun yi hargowa ga manzon Allah ko ga wani abu da yake wakiltar sa kamar hadisan sa ko kabarin sa to ayyukan ko za su lalace wa antum la tashkuruna alhali wa musalli ta yaya aikin ka zai lalace baka sani ba taya aikin ka zai lalace baka sani ba gashi kuma Allah ya faɗa aikin ka zai iya lalacewa alhali baka sani ba hadisi ya inganta cikin Bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innar rajula la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ta'ala la yulqi laha balan yuktabu lahu biha aljannata mutun yakan faɗi wata kalma wadda bai dauke ta a matsayin wani abu ba shi bai tsammaci kalman nan darajarta ta kai yadda ta kai ba sai ya faɗe ta da kyakkyawan niyya kuma ya faɗe ta da kyakkyawar manufa a dalilin wannan kalmar da ya faɗa sai Allah ya sa a rubuta masa aljanna dalilinta yanzu ya shiga aljanna bai sani ba ko kuwa ya shiga aljanna bai sani ba ya faɗi wata kalma wanda ba tsammanin darajarta ta kai a dalilin ta Allah ya ce a rubuta shi a ɗan aljanna kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa innar rajula la yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi ta'ala la yulqi laha balan yahwi biha fil nar ab'ada ma baina as-sama'i wal ardi mutum yakan faɗi wata kalma kalma ce guda daya wanda bai dauke ta a matsayin komai ba amma a dalilin wannan kalmar da ya faɗa sai ta kwarara shi a cikin wutar jahannama nisan da zai fada cikin wutan jahannama ya wuce nisan da ke tsakanin sama da ƙasa don haka ashe kenan mutum yakan faɗi kalma ba tare da ya sani ba kuma ta lalata masa aiki ta sabbaba masa shiga wuta har abada daga cikin irin wannan ayyuka ubangijinmu mai rahama ya fayyace mana cewa daga sauti ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga ciki don haka kaga sai mutum ya kiyaye babu jiyar da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara musu yarda suke da matukar kokarin fahimtar lafazan alqur'ani su tadabburi da shi kuma su samu izna game da abin da Allah ta'ala yake faɗa Bukhari da Muslim sun rawaito hadisi daga sahabbai daban-daban wannan riwaya ta Imam Anas ta Anas dan Malik ne Allah ya kara masa yarda yace lamma nazalat hadhihi al-aya lokacin da wannan aya ta sauka ya ayyuhal ladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi azwa karshanta wa kana thabit ibn qais ibn shammas rafiqus sawti akwai sahabin manzon Allah mutumin madina ana ce shi thabit ibn qais ibn shammas khatibul ansar aka ake masa kirayi saboda ka san ai larabawa suna da khutaba mutanen da suka iya yin magana in ana son isar da sako a ja hankalin jama'a su ake sawa to shi haka yake a madina kamar yadda suhayl ibn amr yake shi kuma khatibu quraishi haka suke masa kirayi ya iya magana ya iya jan hankalin mutane in yana bayani al'ada ce ta masu irin wannan khutaba su zamanto mutane ne za a gansu dama masu amo sautinsu yana da amo kuma suna ɗaga sauti kuma sun iya magana to lokacin da wannan aya ta sauka wannan sahabi sai ɗauke ƙafa daga majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya fi kowane shugaba iya gudanar da al'umma kwana ɗaya biyu uku sai bai ga Thabit ibn Qais ba ya saba kuma yana ganinsa kowane lokaci ko kullum zai zo majalisin annabi kwana ɗaya biyu annabi bai gan shi ba sai ya tambaya ce ina labarin Thabit ibn Qais kwana biyu ban gan shi ba kaga shugabanci mai kyau ke ka kula da jama'ar ka ka san wani hali suke ciki daga bincike ne ake gane yanayin da wani yake to don haka da ya tambaya wani daga cikin shugabanni ana ce da shi Sa'ad ibn Ubada yana daga cikin shi ma shugabannin Larabawan wato Ansar sai ya ce ai kuwa makwabcina ne ni dai ban ji wani labari da ya same shi ba amma ba zai manzon Allah idan na je ni zan tambaya a gidansa sai ya je gidansa sai ya tambaya sai ya same shi lafiyar sa kalau ba abin da ya same shi manzon Allah yana cigiyarka sai ya gani kawai ya fashe da kunka me ya same ka sai ya ce wallahi ayar nan ne da ta sauka ita ce ta ɗaga min sauti ta ɗaga min hankali sai ya ce ana allazi arfa'u sawti fawqa sawti an-nabi sallallahu alaihi wa sallama wa ajharu lahu bil qawli habata amali wa ana min ahli an-nar ayar ai akai na ta sauka ni ka ni ne kadai da ma kuka sani sauti na yana da amo ina magana sauti na ya kuna kowa a majalisin annabi ayan nan akai na ta sauka ni ne in ke daga sauti na sama da na annabi dan haka aiki na ya lalace na shiga uku na shi zama dan wuta hankalin sai tashi yana kuka to sa'ad ibn ubada ba shine ahalin da zai bashi ansa ba shine sai ya garza ya wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya manzon Allah ga abin da ya fada annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa sakaitu yace ba haka lamarin yake ba shi baya daga ciki annabi yace la bal huwa min ahlil janna a wata riwaya yace ka je ka fada masa baya daga cikin yan wuta shi dan aljanna ne Anas dan Malik yace tunda wannan lamarin ya faru sai ya zamanto annabi kuma yace masa ya dawo majalisi ba haka ake nufi ba shi ai nasa murya ne wacce take natural haka Allah ya halicci muryar tasa mai amo ba yanayi ne domin watan kaskantar da lamarin annabi ba annabi kuma ya masa albashir da aljanna kaje yanzu tsoron Allah da kokarin imtithali da tadabburi cikin ayoyin Allah da kokarin aikata abin da yake ciki ya sabbaba masa samun albashir da aljanna Anas dan Malik yace sai muka kasance kullun idan muka ga Thabit ibn Qais ibn Shammas yana tafiya sai mu rika cewa oh ga dan aljanna yana tafiya a ban kasa har sai da aka zo ga zuwatul yamama zamanin Abubakar Siddiq bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Thabit ibn Qais saboda mutanen yamama mayaka ne na ce muku sun yi mana barna ko mutum 300 alaran mu'mini da suka haddace Qur'ani wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka kashe to lokacin da yaki yayi yaki jama'ar musulmi suna guduwa kafin a sake musu wata dabara jama'ar musulmi suna guduwa a lokacin shi Thabit ibn Qais sai ya ce kaito kaito yaya za ku ruka guduwa shi sai ya dauko ashe ya tafi da likkafaninsa sai ya dauko likkafani sai ya nada a jikinsa sai ya dauko takobin sai ya shiga yaki yake yana buga ana bugarsa har sai da ya shahada kaga aljanna ta kara tabbata a gare shi Allah ya hada mu da shi da sauran yan aljanna tare da manzon mu a ranar alkiyama to Allah subhanahu wa ta'ala yace innal ladhina yaghudduna aswatahum inda rasulillahi don haka kaga mu ma sai mu zamanto ne koyi ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen yin ladabi ga hadisan annabi wajen yin ladabi ga sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam in zaka kira sunan annabi ma yana daga cikin wannan girmamawa in zaka kira sunan annabi ka kira shi da darajar ta amma kada ka ce ya Muhammadu ka san yan waka suna faɗa ba su da ladabi ba su san ba a karantar da su girmama annabi malaman su ba su karantar da su girmama annabi ba girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kimanta shi ko sunansa zaka kira da ladabi ake kira ubangiji ta'ala dai halicci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin alqur'ani inda ya kawo ya unnida to ba ya kira sunansa inda an kawo ya unnida ya to ba zai ce Muhammad ba sai dai kira shi da wani matsayi ko ya kira shi da wata sifa ya ayyuhal muddaththir shi dan ake nufi ya ayyuhal muzammil shi dan ake nufi ko kuma yace ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka ko yace ya ayyuhan nabi qul li azwajika da girmama wa ubangijin sa ma yake kira sa inda yace ya unnida in ya kawo ya unnida a inda kaga Allah ta'ala ya ambata sunan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar wajaje guda biyar ne cikin qur'ani ko to duka Allah ya ambace su ne a matsayin labari a cikin khitabi ne ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum khitabi ne ake ba shi din aka kira ba a kuwa ke magana wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul khitabi ake ku ne ake wa magana shi yasa aka kira sunan sa kai kamar yadda yake da ma'adan alqur'ani annabawa kiran sunayen su ake in dai labarin su ake fata to dan haka wajibi ne in zaka kira sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka kira shi da ladabi innal ladhina yaghudduna aswatahum inda rasulillahi lalle wadannan da suke sassauta sautukansu a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ulaiikal ladina imtahana Allahu qulubuhum littaqwa wadannan sune wadanda Allah madaukaki ya jarabi zukatansu watan da takawa wato Allah ta'ala ya sanya takawa a cikin zukatansu litazhara minhum dawman tabayyana daga gare su ga Abubakar wa Umar wa gairehima kama Abubakar da Umar da wassunsu mimman kana yahtibu sautahu inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam daga wadanda suke sassautar da sautansu a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wallahi saboda girmama annabi da sahabbai suke akwai sahabban da suka ce su da za a ce su siffanta fuskar annabi duk abin da ke fuskar sa su fada ba za su iya ba saboda ba su taba cika idanunsu su kalle shi su kura masa ido ba wanda kake girmama shi baka kura masa ido haka ne ko
haka ne
in kana girmama mutum idan yayi haka ka daga ido ma ka kalle shi na magana sai ka rike kana dan sunkuyar da kanka ko girmamawa ne amma wanda kai ka kalle yana magana kana kura masa idanu har cikin ido akwai dan na kasa na girmamawa to saboda girmama annabi sallallahu alaihi wasallam da suke Amr ibn al-As yace wallahi saboda kunyar annabi da yake yace wallahi ba zai iya cika fuskar sa cika idanun sa wajen ganin annabi ba don haka da za a ce siffanta duk abin da ke fuskar annabi yace ba zai iya ba haka suke wallahi sabban annabi da suna musu magana idan har kafiran Quraishawa sun bada shaida akan girmama wanda yake wa annabi sahabbai ba sa kura wa annabi idan in suna masa magana sai dai su kalle suna sun koyar da kai suna kalla suna sun koyar da kai a ba sa kura masa idan sallallahu alaihi wasallam wanda duk girmamawa ce to don haka Allah ta'ala ya ce innal ladina yaghudduna aswatahum inda rasulillahi lalle wadannan da suke sassauta wato sautukan su a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ulaiikal ladina imtahana Allahu qulubuhum littaqwa wadannan sune wadanda Allah ya jarabu zukatansu da tsoron Allah a lokacin da wannan aya ta sauka wato la taj'al la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi Abubakar Siddiq Allah ya kara masa yarda kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi wanda Imam Hakim ya kawo cikin Mustadrak Abubakar Siddiq sai yace fa alaitu ala nafsi alla ukallima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam illa ka akhi sirar sai makansa al-ila'i ma'ana kamar yayi makansa rantsuwa yayi makansa bakance tunda ayat ta sauka sai makansa bakance cewa in zai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana ba zai yadda ya masa magana ba illa ka akhi sirar wato tamkar wanda zan masa rada saboda tsabar yana gudun kar ma sautin sa yayi amo sama da manzon Allah Umar ibn Khattab Allah ya kara masa yarda an shaije shi cewa idan yana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sau da yawa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kara nema yace me kace misali sai annabi ya sake nemo Umar da sake nana ta magana saboda yadda yake yin ta kasa kasa wallahi haka sahabbai dukkan su suke ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su daga aya ta sauka to bibiyan ta suke su aikata Allah ka barki kun din bayan su to Allah ta'ala wato sai ambata yace lahum maghfiratun wa ajrun azim su masu irin wannan sifa suna da gafara wata gafara da kuma lada wanda yake da girma shi ne aljanna innal ladina yanadunaka min wara'il ujurat to an kuma kan kauyawa larabawan kauye da suke zuwa da kuma waɗansu haka waɗanda za su zo da wata irin ɗabi'a ta su ka san ko akwai irin ɗabi'ar sa musulunci shine idan da mutane ka nigarci sahabbai ko akwai irin ɗabi'ar sa ta karkarar su haka ne ko yanzu misali ba abun kai yanzu in baka san ɗabi'ar wani na ganshi a kajeji wai wani yaro ba kula ta yin masu aikin gona din nan sai na kira sai na ce kai alaji kai yana masa haka to sai kusata yace ka duba wannan yaro ya dan dabi abin nan ya da doce jikiya na ba yana mun irin wannan kira sai ce ha to me naka na damuwa nace baban sa ma zai yi wannan kira
sai ko
ba komai bane so a wajen su dabi'ar su ce al'adance kowa kai irin al'adarsa ko kowa kai al'adarsa to don haka a lokacin da aka zo ko karka tsammata wai larabawa dubbai dai suke a Qurayshawa al'adarsu daban mutanen Madina al'adarsu daban mutanen Zakafan al'adarsu daban mutanen Ta'if Yamam duk waɗannan kabailun Arab kowa kai irin tasa ɗabi'a da ta bambanta ta dan uwansa to musulunci yanzu sai tara su waje guda to kowa zai zo da irin ɗabi'arsa yadda ya saba a jeje ko makiyaya ne su ba to don haka idan suka zo da irin wannan daga sauti din a zo ta bayan katanga ana kwarawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kila su wannan a kowa ma za a iya yi to sai musulunci ya nuna cewa hakan ba daidai ba ne mun fahimci lamarin ko don haka a kullum ko da a yanzu a mu'amala ka dinga yi wa mutane uzuri ka fahimci me background din mutum ma'ana daga ina yake al'adarsa irin ɗaya ne da taka fahimtarsa irin ɗaya ne da taka ta addini to wannan kullum mu dinga yi wa juna uzuri in mutum ya yi wata ɗabi'a mu ɗora shi a ma'auni mu fahimci shi matsayinsa tukun kafin mu jingina shi zuwa ga ɗabi'ar da ya yi kana masa hukunci kawai mu daga mahangarmu in muka masa hukunci daga mahangarmu to ba za a dinga yi wa juna uzuri ba Donan Allah subhanahu wa ta'ala yana daidaita sahabbai ya tsora su a kayan tafarki mai kyau yadda za su mu'amalanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ladabi da girmamawa daga kowace irin al'ada ku suka fito to akwai wanda suke kiransa ta bayan katanga sai Allah ta'ala ce innal ladina yunaduna min wara'il hujurat lalle waɗannan da suke kiranka ta bayan ɗakuna hujuratin nisa'i sallallahu alaihi wasallam sai zo ta bayan ɗakunan manzon Allah ɗakunan matarsa jam'u hujuratin wa hiya ma yajru alaihi min al-ardi bihain wa nahwihi abin da ake yin shinge da shi imma a sanya laka ne ko a sanya kara ko kowane irin abu dai a dai ɗaki ko bukka ko ne to a ana ce shi hujra wa kana kullu wahidin minhum nada khalfa hujratin kowane ɗaya daga cikinsu da suka zo sai ya tsaya ta bayan wannan da wai ba san a ina ne inda annabi yake ba sai suka rabu kai je ka kofar shirifar wacce matarsa wacce kai je ka wacce kai je ka can kai je ka can kowa ya kwana masa kira ai dai zai ji a duk inda yake kaga wannan ɗabi'ar mutanen ƙauye ne fa kanat al-arabu idha ja'u wan nabi sallallahu alaihi wasallam fi manzilihi annabi sallallahu alaihi wasallam idan yana gidansa larabawan ƙauye suka zo nadu خلف الحجرات سيسكراشي تباين وأن نقاكنا لأنهم لم يعلموا في أي حجرة هو بس سنة وأن نقاكي يكبا ومنادات الأعراب بجلظة وجفاء كيران كنا متعنا القوي راسي كاسا أقول كوشي أقول كتوب راء تكين كيران دراسي بائل نمتعنا قريبا تو من زون الله ما ينا يمسي قزل تو أما وأن نتند حقين الدين دوم حقين النبي حقين ديني wajibi ne a kiyaye duk wanda yake cikawa annabi haƙƙinsa to wanda ya taba addininsa shi ya saka ubangiji ta'ala ya saukar da doka lizalika wasafahumullahu biqaulihi shi ya saka masu irin wannan kolo ga annabi sai Allah ta'ala ya ce aktharuhum la ya'qiluna mafi yawansu ba su da hankali sai ma fa'aluhu kuma sun malamai suka ce larabawa suna istimalin aktsar suna nufin gaba daya al-kullu wani lokaci suka ce akthar wato duk masu yin haka ba su da hankali sai ma fa'aluhu cikin abin da suke aikatawa bi mahallika rafi a irin wannan matsayin da kake da shi amma suke maka irin wannan kira wa ma yunasibuhu min at-ta'zim da abin da matsayinka ya dace da shi na girmamawa ba su kiyaye wannan ba Allah ta'ala ya ce walau annahum sabaru inda a ce za su yi hakuri hatta takhruja ilayhim har lokacin da zaka fito zuwa gare su zauna a waje su yi hakuri ai zaka fito da za su tsaya ba san me ya tsaya da kai a gida ba la kana khairan lahum da wannan dai shi fa alheri ga gare su wallahu ghafurur rahim Allah ne gafara ne mai jin kai liman ta ba ido ga wanda ya tuba ya daina irin wannan tabiya kuma karkashin nan akwai ta mulahaba har idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ake son a kiyaye hatta mu ma a zamantakewar mu wani lokaci zaka ga mutum ya zo gidan mutum musamman mutanen da suke da ɗawainiyoyi wala Allah wani yana da wani lokaci da yake so yayi wani nazar Allah ji dan Malam Jafar wata rana yana fitowa darasi duk muka zo muka taru sai malam bai fito ba darasi na Qur'ani sai malam bai fito ba to mutane ba su ji dadi ba aka tafi sai wadansu suka zo daga baya sai suka rubuta masa takarda wasiƙa sai aka aika masa sai malam ya karanta wasiƙa yace to gashi abin da aka fara sai yace kun san wani abu abin da yasa bai fito yace bai samu yayi nazari ba saboda mutane kullun suna zuwa a lokacin da ya dace lokacin da ya kebe zai nazari mutane suka zo kuma wannan ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya in yake fitowa yace mutane sai su zarge shi su ce ya so madagawa kuma ya fito bai samu lokacin da ya nazari ba shi ko baya so ya fito mutane ya karatu ba tare da ya yi nazari ba in har ana so karatu kada dinga samun fashi to yana da lokacinsa da yake nazari a bar masa kayansa Allah ya jigan mana to kaga sau da yawa mutane ba sa uzuri a jama'a ko a ce wani kaga shi mai mulki ne wani kuma ɗan kasuwa ne alhaji ne yana da ya yi ɗawainiyoyi da yawa kuma yana da lokacin da yake son keɓewa a gidansa iyalansa ma suna da haƙƙin a kansa wataƙila yana son iya wannan lokacin ya je shi ya zauna ya huta a gidansa tare da iyalansa sai ka kawai wani ya zo kuma sai ya tura a masallama ko kuma ya buga masa waya ta buga waya ɗaya bayan ɗaya kuma bai ba shi notice cewa yana zuwa ba kuma shi bai san a wani uzuri yake ba kuma inda a ce zai ke fitowa ba zai masa uzuri ba akwai wanda idan aka fito ma aka ce ana cikin wani sai ya ce a'a ai maganar ba ta da nisa amma kuma in ba a isa ba sai a yi minti 30 to duk irin haka yana faruwa to don haka kaga nan walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim lakana khayran a rike ma juna uzurin musamman mutanen da aka san suna da wato ɗawainiyoyi kuma dama ba appointment aka yi cewa za a zo a lokacin ba kar ku tsammata turanci ne wallahi ɗabi'a ce ta musulunci me yasa ka a cikin suratul nur Allah ta'ala yake da waɗansu lokuta yace salatu awratin lakum akwai wasu lokuta yace al'auratku ne kar ka yadda ka je gidan mutum a wannan lokaci duk uzurin da zai karkaje masa a gida kaga wannan kafin a isar nan asuba karka je gidan mutum lokacin da rana ta take a tsakiyar sama karka je masa gida bashi ya huta ana tsakiyar zafi bashi sai an yi azhar tukun bayan an yi sallar isha ne yake ka gidansa Qur'ani ne ambata yace salatu awratin lakum to kaga duka waɗannan ana la'akari ne da haƙƙoƙin jama'a wanda suke wato nasu na zamantakewa a ba su wani privacy to nan wajen haƙƙin manzon Allah ne aka faɗa sallallahu alaihi wasallama cewa walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim lakana khayran lahum wallahu ghafurur rahim Allah ya ce
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم
نعم الله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا كون سنك إيماني in ja'akum fasiqun bi nabayin idan wani fasiki ya zo muku da wani labari fatabayyanu to ku nemi bayani ai sidqahu min kadhibihi ku nemi labari bayani dangane da gaskiyar magana wato ku fayyace daga ƙarya wa fi qira'ati wa ta qira'a kace fatathabbatu ku tabbatar da abin da aka fara haka ne kafin ku yi hukunci min as-sabati ai at-tathabbut an tusibu qauma, wato don gudun in an kawo muku labari kawai sai kuka yi hukunci da shi, za ku iya cutar da wasu mutane akan haka. Ai khashiyata zalika, tsoron haka, bi jahalati, za ku iya cutar da wasu mutane watan ba kuna sanna ba, ma'ana bisa jahilci kun yi aiki, ai jahili na kun jahilci hakikan yadda al'amari ya faru. Fa tusbihu ala ma fa'altu, sai ya zamanto kun zan a dalilin abin da kuka aikata, min al-khata'i bil qawli, kuskuren da kuka yi ma waɗancan mutane, kun yi aiki da labari kawai ba ku tantance ba, daga baya sai ku zan nadimi da kuna masu inda na sani. Don haka fa tathabbutu fi akhbar al-fasadi wajibun, tabbatarwa akan duk wani labari da aka kawo, labari wanda yake na fasadi, to wajibi ne, wajibi ne. Kaga wannan aya tana mana tsokaci kada ka yarda da labarin kawai dan ka gan shi ko dan ka ji. Nawa ne a cikin mu ƴan uwa yanzu suke aiki da Facebook, suke aiki da WhatsApp, suke aiki da Twitter, suke aiki da Instagram, duk labarin da ya zo musu, nawa ne suke aiki da labaran duniya, nawa ne suke amfani da wahayin BBC da VOA, daga an faɗa magana shi kenan. Ta zama gaskiya, sai ka faɗa, sai ka aiki da ita, sai ka hukunci akan labarin da ka ji, to Allah ya hana mu. A tsarin mu, a matsayin mu na musulmi, Allah bai ce mu aiki da labari kawai don mun ji shi, a'a, sai an tabbatar, musamman labari wanda yake na ɓarna. Mutane kashi uku suke, akwai wanda yake kadhib, ko mu fara da mai daraja, akwai wanda yake as-sadiq, akwai kadhib, akwai fasiq. Bangare na biyu wannan su yankan wuka ne, kowa hukuncinsa na kansa. As-sadiq wanda yake mai gaskiya, ba a tuhume shi da ƙarya ba, in bai bada labari yadda ake yi, amma ko da labari ne wanda yake na ɓarna, shi ma sai an tabbatar. In dai ɓarna ne, in kushe ne, sai an tabbatar. Akwai wanda yake kadhib, maƙaryaci, shi idan ya bada labari ba a karɓa, sai in ya tabbata gaskiya ne sai a karɓa. Shaidan ya bada labari kuma annabi ya karɓa, hadithin Abu Hurairah. To amma sai da aka samu tathabbuti a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, akan cewa annabi ya ce al'ana faqad sadaqaka wa huwa kadhubun, yanzu kan ya faɗa ma gaskiya. To kaga sai da annabi ya tabbatar cewa gaskiya ce, an samu tasabbuci. Akwai wanda yake fasik, wanda shi idan tsakani yake, mafiya yawan mutane sun fada cikin irin wannan, sukan yi ƙarya kuma sukan yi gaskiya. To duk lokacin da suka kawo labari, sai an tabbatar da shi kafin a yi aiki da wannan labari, musamman idan labari na ɓarna ne. Asalin wannan aya, kamar yadda da dama daga cikin malaman tafsiri suke ambatawa, kamar yadda ya zo cikin asbabun nuzul, kamar yadda Imam Ahmad ibn Hanbal da wasu malamai suka rawaito, an rawaito hadithi daga Al-Harith ibn Dirar Al-Khuza'i, wannan bawan Allah shi ne ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin ƙabilan Banu al-Mustalab, ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musulunta. Kana kuma sai ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ina ga mutane na idan na je na musu wa'azi za su musulunta. Don haka sai annabi ya ce, ka je ka musu wa'azi, ka koya musu abubuwan addini, kuma ka karɓo zakka a wajensu idan lokaci ya yi. Sai suka yi lokaci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, idan na je ku zan tara zakka a wajensu, ka turo wakilinka lokaci kaza ya zo sai a bashi. Da lokaci ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tura wani sahabi, Al-Walid ibn Uqba ibn Abi Mu'ayqin, sai ya tura shi akan ya je shi ya samu shi, wato Al-Harith ibn Dirar Al-Khuza'i, ya karɓo wannan zakka. To lokacin da shi Walid ya tafi, Al-Walid ibn Uqba, lokacin da ya je shi kafin ya isa zuwa ga mutanen, su kuma lokaci ya yi, sun ga ɗan saƙo bai iso ba. Da suka ji labari ɗan saƙo yana tawa, sai suka fito da yawansu mutanen garin akan abin hawa, dawakai da raƙuma, za su zo domin su masa tarya ga wakilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma sai razana sai tsammata mai akani sai tsammata sun fito ne su kashe shi shi da jama'ar da aka turo su sai ya juya a guje gudu yake bai tsaya ba sai da yazo Madina yaya ina labari yake abinda aka aike kai ce ai ina zuwa mutanen nan sai suka fito da runduna za su halaka mu kaga yayi aiki akan me yayi aiki akan zato abinda ya hango ne ya razana shi shedan ya kaga masa hakan sai ya tsammaci hakan ne sai aiki akan zato sai kawo labari akan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tura Khalid ibn al-Walid yace je ka bincika tafi da mayaka inda gaske ne mutanen nan haka suka yi a yake su in ba haka bane kuma ka binciko yadda labarin yake so lokacin da Khalid ibn al-Walid yaje da daddare isa sai ya tsaya da safe asubahi nayi ku sai ji ana ta kwala kiran sallah garin ya san mutanen suna kan musuluncin su sai zo ya tambaye su a wata riwaya sai aka ambaci cewa annabi bai tura Khalid ba kafin ya tura Khalid ne sai shi ga Walid ibn Uqba ibn Abi Mu'ayd yaga cewa kwana ɗaya biyu uku ba a zo ba kuma yaya ya san manzon Allah kuwa ba zai saba alƙawari ba sai ya ɗebo zakkar a kayan ababen hawa da shi da jama'a sai suka taho Madina sai da ya zo sai ya tadda su waɗannan suna ƙoƙarin fita ya ce ina aka tura ku yaƙi sai suka ce wajenka waje na wajenmu kuma me ya faru za ka ce ai gashi gashi sai ce subhanallah mu tafi wajen manzon Allah sai da aka je sai ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ai da abin da ya faru sai fayyace masa mun hango bawan Allah nan mun fito da mu masa tarya sai mun ga ya ruga muna kira ina da yaje mun har ya dawo to mu ko muka zauna sai muka ji fargaban cewa kar fa ko wani abu ne daban ya faru shi yasa ka muka zo muka tawar da zakamar kawo to kaga an waje shi yasa malamai suka ce nan da aka ambata an ambaci kwatankwace irin wannan aikin ne idan mutum yayi ya zan fasiki amma shi wannan sahabi al-Walid ibn Uqba bata fada kansa ba me yasa aka ce bata fada kansa ba yayi aiki ne akan me akan zato ya ga qara'in ba yayi abin ne kawai haka kawai ba a akwai qara'in kuma ko a shari'a ana aiki da qarina wajen yanke hukunci a shari'a wannan abu ne wanda yake abin nan sanannen abu a wajen fuqaha to don haka yayi aiki ne akan zato ala ayi halin Allah subhanahu wataala sai ya mana kashe bi baki daya duk lokacin da wani ya kawo muku zance wanda yake akwai barna musamman a ciki kushe aka yi akan wani wani abu ne aka ce ya faru marar daɗi wani abubuwa dai ga su ne irin wanda aka saba faɗa nan da mutane sai su kasa kulli mutane suna zaune daga an zo an ba da labara ce ai a Facebook ai wa an gani ta malam wani ai kaza da kaza ya kaza sai kai ka jira ce ai ka gani malam wannan namu duk wallahi lalatattun mutane ne ba su kaza da kaza zance ko ne ya gaya masa ya ji a Facebook yanzu yana faɗa mai shi kuma ya hukunci ya so mu shiga cikin hurumin malama yana zage su yana tsine su haka rayuwar mutane take da yanzu kuna tsammani ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthuna li yawmin adhim yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin basa zakar za ta ga su a ranar kiyama basa tunanin Allah madaukaki ya ce ma yarfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid duk abin da ka furta sai an rubuta kuma za a tambaye ka a kiyama to Allah ta'ala abin da ya gaya mana idan har aka zo muku da labari duk wanda ya kawo muku labari na ƙarya na kushe akan wasu hukuncin fasikanci ya hau kansa me yasa har sai lokacin da ya kone otherwise sai lokacin da gaskiyarsa ta tabbata to a lokacin ne wannan sunan fasikanci ya tashi a kansa abinda Allah ya mata umarni ya ce fatabayyanu wata qira'a fatathabbatu ku tabbatar da wannan labarin akwai abinda ko gaskiya ne ba a halatta maka faɗa ba haka shari'ar musulunci take akwai abin da gaskiya ne amma ba a yi daga faɗa ba an ce karka faɗa balle kuma wanda yake na ƙarya yan uwa mu san addininmu da yadda za mu gudanar da mu'amala dan kada mu je alƙiyama haka zaka kai kuma a ranar alkiyama saboda ka zalunci wani da bakinka a yashe maka ladan azumin nan naka a bayar ma wani a yashe ma ladan sallar nan taka da yake a ba ma wani duk biyayyar da kake ma iyayenka a ɗebe ladan kana gani a ba ma wani kai asara
amin
kuma zai zargi kansa kai zaka zargi kanka waye jawo kai ne abinda aka faɗa karka yadda da labarin kana ganin labarin kai la yake irin hakan nan kana ganin labarin da ya share kana ganin labarin a ce ku yi comment wani ma sai ya kaga labarin sa haka kawai sai ya ce dan girman Allah dan darajar manzon Allah kai sharein aka za a dalilin ne wai ya kama ka kawai tun farko ma kafin ka fada labarin
akan lokacin
ni an turo mai irin wannan daga naga mutun ya dan girman Allah sai kawai ne delete eh ba na cikin layi ha wallahi wallahi ku duba fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadithu Mu'az an Jabal annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya gaya masa a cikin wasiyoyin da ya masa yace kuffa alayka hadha annabi ya kama hadisi ka kame wannan inji manzo Allah sallallahu Mu'az shi bai san cewa ana iya kama mutane da abin da suka faɗa ba ya kaddara sai abin da hannu da sauran gabbai suke yace yanzu ashe mu za mu kama za a kama mu a kiyama da abin da muka faɗa ma annabi ya ce sakalat ka umu in baka san haka ba ka umka tayi wadin gashi wa hal yakubbu an-nas ala manaqibihim aw ala wujuhihim fi an-nar illa hasaidu ansinatihim aw kama qala annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu akwai abin da ke kifa mutane akan zozan hancin su ko ya kifa su akan fuskokin su cikin wuta saboda abin da harcin su ya girma harce mutanen da zake wuta suna da yawa farji sai yake mutane kadan hannu sai yake mutane kadan kafa sai take mutane kadan wasu abu wani ba zai zo da jini wani ba wani ba zai je zina ba wani ba zai je sata ba wani ba zai lalata dukiyar wani ba amma abu ne mai sauki a cikin mu ne ya ci mutuncin mutane da yawa da harcinsa da shi saka abin da zai bunkuda mutane wutar mafi yawa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam harci karka yadda da labarin sai labarin da yake tabbatacce akwai labarin da ba ruwanka ba a ciki ko gaskiyar ne bai shafe ka ba min husni islamil barin ta koyi ma la ya'ni ina ruwanka da batun labarin da za su aka wa annaji wani trailerin sa yanzu sun kai ka ina ruwanka
a tsoba
me hada kai trailer sa da zai naka mana kai sai aka kawo maka irin wannan zantuttuka ina ruwan mutane da wannan zance kowa yi hidimar gaban sama na Allahumma illa idan kana da alaka da shi ne ko akwai ya sa ka cikin hidimar arzikinsa ko kuma za ka iya kawo islahi na hidimominsa sai ka sa baki cikin kasafinsa to ƴan uwa me ya bakin kokarinmu don Allah mu tsayar da ibadarmu da muke yi kada ta lalace wannan aya dai za mu tsaya a nan wajen insha Allah in Allah ta'ala ya kira yau gobe sai mu dora kai da muka tsaya abinda muka faɗa dai dai Allah ya tsara wa Allah ya wanda muke kuskura Allah ya taimaka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum
wa alaykum
assalam wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh Allah ya saka da alkhairi a karamar Allah kamar kullun akwai sanarwa na taimako da aka bayar a kwamitin marayu a guraren da a wato a gurin da ake tattara wannan sakamako ya nuna cewa a yau an sami kuɗi naira 10,920 wadda wasu bayin Allah suka bayar daga ciki akwai wani wanda ya bada 10,000 da su kuma wanda suka bada 200 da 500 da masu naira 50-50 da kuma wasu yara ma da suka ba da 20-20 to Allah ya saka musu baki daya sai ta fannin banki akwai matsala da aka samu daga gurin wanda yake rubutowa a account number din ne a maimakon 2031 sai suka rika rubutowa 2021 to wannan ne yasa da yawa sai su ce su sai su ga wani company ne ba Openet ba to an samu gyara an gano wannan matsala wato yadda account din yake shine 2031635488 wato 2031632548 first bank ne za a ga katagun welfare openet center kuma a yau wasu bayan Allah sun sa kudi a wannan account kamar haka akwai wani mai suna KM ya sa naira 300 akwai Aishatu ta sa 500 akwai Madinat Sani ta sa naira 2400 akwai Alkasim Bala Suleiman ya sa 1000 akwai wani bawan Allah ya sa naira 300 amma yayi bayanin cewa wannan taimako ne daga mahaifiyarsa jumla shine naira 7200 wanda aka sa ta banki akaramakallahu sai masu nemo taimako akwai da yawa suna rubutuwa cewa suna neman a taimaka musu da alqur'ani takaddun suna da yawa ni kuma na gabatar da shi ga su wadanda suke tattara kaya sannan wata baiwar Allah ta kawo kwanan zobo busasshen zobo a buhu ga an nuna min ma kafin na shigo nan kwano 10 ne zuwa 15 amma tace a baiwa yan agaji su rika jikawa suna shan ruwan bude baki sannan kuma a sa ta a cikin addu'a Allah ya biya mata bukatunta sannan akwai wasu bayan Allah sun ce marayu ne sun rubuto to akan samu wasu watakila akaramakallahu masu dan taimakawa na sa akwai lokacin da a wasu shekaru ko shekara biyu Alhaji Aminu ma sun jagoranta wanda aka tallafa wata mata da gidanta ya rushe to su ma a daminar bana su marayu ne gidansu ya rushe kuma yanzu ma a gidan alfarma suke shine suke neman taimako ko da daki ɗaya ne a gina musu dan da gidan ɗakuna uku ne amma saboda yanayin ruwa dai kowa ya san yadda damina da ta gabata ta kasance yanzu gidan fili ne shine suke neman taimako ga account number su sun yi bayani cewa gidan yana bayan bamako sannan sai wani bawan Allah da shi ma yace a sa yarsa a cikin addu'a tana fama da rashin lafiya akan Allah sauke mata to da dama dai wasu suna kwanta a asibiti wasu kuma suna gidajensu wasu ma suna tafiya da irin waɗannan jinya na rashin lafiya da kuma wasu masu neman biyan bukatu na alkhairi da kuma masu damuwa tare da ƴan mata ko zorawa da suka rubuto takaddun su ma na mika su yawanci duk masu neman mazaje na gari ne sai a sanya a cikin addu'a Allah ya biya kowa bukatarsa masu damuwa Allah ya yi musu
Allah ya nuna jeriya mana da wasu da alkhairi wanda ba su da lafiya Allah ta'ala ya ba su lafiya wanda suke da lafiya Allah ya kara musu lafiya da zama lafiya abin da lafiya Allah ta shi wanda suke fama da tashin hankali a wasu fasaha da wannan samu mun ji Allah ta'ala ya ba su zaman lafiya